jama'a assalamu alaikum barkanku da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel zan gabatar. Idan masu raro na biye da mu cikin shirin makon da ya gabata mun tuntubi wasu manoma a Najeriya domin jin tabakin su kan ko suna amfani da dabarun noma irin na zamani don bunƙasa harkar noman su da kuma kaucewa tsari na da wanda baya kawo amfanin gona da yawa. Wasu daga cikin manoman da sun yi ƙorafe-ƙorafen cewa hukumar da suke ƙarƙashin ta ta daina jama'ari ta daina taimaka musu kamar yadda ta saba yi a shekarun baya wajen agaza musu da taki da iri da motocin aiki har ma da dabarun noma. Suka kuma ce abu guda ɗaya da ya rage suke mora shine hukumar na sai musu da ruwa. Kan wannan batu ne Mahmud Ibrahim Kuri ya tuntubi babban manajan daraktan hukumar bunƙasa harkar noman rani da damuna ta ɗaya jama'ari sanata Mas'ud El Jibril Doguwa ga bayanin da yayi masa.
To na farko dai lokacin da nazo na karɓi aiki a hukumar nan abinda na fare shine ma in tantance in gani shin su manoman da zamu yi aiki da su wanda ya kamata su san sabuwar fasaha ta noma ta zamani shin sun za ma su iya bambance tsakanin tsohuwar fasaha da ita kanta sabuwar fasaha? Sai na ga da cewa manoman da yawan su ko kuma mafi yawan su basu ma iya sanin menene sabuwar fasaha ta zamani da me za a yi idan an yi aiki da shi a matsayin an zamanantar da noma ba. Saboda haka ba karamin aiki muke da shi na wayarwa da mutane kai tsakanin tsohuwar fasaha da sabuwar fasaha ba. Ni a wajena sabuwar fasaha ta zamani abinda ta kunsa shine a yi amfani da kayayyakin aiki na zamani wadda za a ragewa mutane aiki da tsohuwar hanya ta yin noma kamar yadda muka saba kaka da kakanni musamman ta wajen aiki da traktoci shuka da waɗannan na'urorin da suke yin shuka a jikin tractors da kuma wato feshi na hanyar zamani ba wai sai lalle lalla ka daura a baya ka je kana feshi ka daura tantan ta je ta yi. To babban kalubale da muke da shi a wannan yanayin shine ina kayayyakin za su wadaci waɗannan manoman da muke da su a yanzu da kuma yawan fadin kadadar da muke da su a yanzu. Saboda haka wato ba karamin kalubale bane idan muna so mu tabbatar da cewa manoman nan sun koyi hanyoyin zamani to sun mun tanadar musu da kayayyakin zamani mun ajiye su a ƙasa sannan kuma mu tanadar musu da mutanen da za su koya musu hanyoyin zamanin domin su tabbatar da cewa su ilmantu akan abin da za a yi. Kuma babban kalubale ta biyu ita ce ita kanta wannan hukumar da nazo na tarar shekara da shekaru mutane waɗanda ya kamata su je su dinga wayarwa da mutane kai a harkokin zamani yadda za su yi amfani da iri da ma inda za a je a noma a yi gonar gwaji walau ta shinkafa walau ta masara sai na ga da yawan su sun ƙare ba a mai da waɗansu ba. A zuwa yanzu ina so in tabbatar maka zuwa baɗi abinda ni na ƙididdiga a cikin hukumar nan ta haɗe jama'are ba za mu samu mutane fiye da guda bakwai waɗanda za su rike a wannan ɓangaren na wajen ilmantar da mutane inda muke kiran shi agric services ba za mu samu fiye da mutane guda 7 10 waɗanda za su rage ba. Saboda haka ina mutane guda 7 za su iya wayarwa da mutane a kadada 22,000. Saboda haka wato abinda muke magana shine dole ne mu fito da hanyoyi mu tabbatar mun sanar da gwamnati wannan yanayin da ake ciki su ba mu izini walau mu dauko mutane kwararru waɗanda suke waɗansu wuraren mu dada su cikin haɗe jama'are su zo su ci gaba da yin aiki na walau a ba mu dama mu dauki waɗansu mutanen sababbi mu koya musu yadda za su ji su tarar hatta karɓar kuɗin ruwa hatta yadda za a je a sanar da manoma lokacin da ya kamata su yi kaza lokacin da ya kamata mu buɗe ruwa lokacin da ya kamata a rufe ruwa lokacin da ya kamata a fesa iri lokacin da ya kamata a fesa magani lokacin da ya kamata a yi kaza duk ba mu da su. Saboda haka ina so in tabbatar maka yanzu babban abin da muka sa a gaba zamu shine mu tabbatar da cewa mun samu mutanen da zamu ilmantar da su su kuma su je su waro da manoma a kai.
Kai maganar kadada 20,000 da kuke amfani da su wannan a jihar Kano ne ko kuma a wuraren da hukuma take da hurumi ne?
Wannan ina so in tabbatar maka wannan kadada 22,000 da nake ga baka a Kano ne kadai inda muke ce da shi a Kano River Irrigation Project wanda ya hada da bangaren Bunkure da bangaren Kura. Amma idan ka sake tafiya wani bangaren da muke da shi kamar na wajen Hadeja nan muna da wajen kadada 7,000 ne. duk irin waɗannan abubuwan da nake ga maka didde ne duk abin da na faɗa ya shafi bangaren Kano ya shafi bangaren Jigawa ya shafi bangaren Bauchi wanda nan ne hukuma ta take aiki ayyukanta a ƙarƙashin waɗannan jihohi
akwai kungiyoyi da hukumomin ƙasa da ƙasa na kishire wanda suka shafi ayyukan gona kuma suna zuwa da irin waɗannan fasahohi misali don su tallafa manoman mu anan ba ku aiki tare da su ne
muna aiki tare da su mana ai akwai hukumomi da yawa waɗanda muke aiki da su da yawa ga su wa ku West African you know cotton union akwai ICRISAT akwai IRS na AVU da yawa ga su nan waɗanda takaice suke zuwa da hanyoyin zamani amma abin da nake ga maka shine mutane nawa ake da su a ƙasa waɗanda za su ilmantar da manoma wannan ita ce babban kalubale din ai dan waɗannan hukumomin sun zo da mutane nawa za su zo idan sun zo mutane nawa za su koyawa waɗanda aka koya musu kuma mutane nawa za su je su dade koyawa
masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yau sai a biyo mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Muhammad Ibrahim Kwari da sanata Mas'ud El Jibril Doguwa shugaban hukumar hadayen jama'ari da Chuba Hero Jodone wanda ya hada mana sauti ni Sarfil Hashim Gumal ke cewa a huta lafiya